الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله Barkanmu da wannan marece na Asabar 20 ga watan Rajab a shekara ta 1444 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 11 ga watan 2 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a garin Kano yau insha Allah za mu yi darasi na 170 in ba manta ba darasin mu na ƙarshe mun tike da ƙarshen kitabun nikah da aka yau zamu tashi farkon kitabur rida kitabur rida littafin da yake bayani akan shayarwa da hukunce-hukuncenta ma'ana mahaifiya ta shayar da ɗanta da abubuwan da ya wajaba akan haka ko yake da alaka da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wal walidatu yurdina auladahunna حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة للي إياي ما تاسنا شايد إياي ينسو حولين شكرا بيو كاملين تككو لمن أراد أن يتم الرضاعة أما فإنسنا سوس تكالوكا تنشاير ور داك إتشاير ور إن تككياتي توتا أشرنده إني شكرا بيكينا to daidai wannan gaba Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda yake ba a kowane lokaci ne shayarwa take zamowa wata 24 ba shekara bi kenan yace ya danganta da lokacin da aka haifi yaro domin a wata ayar cikin suratul ahqab ubangiji ya nuna da ciki da shayarwa wata 30 ne ubangiji madaukakin sarki yace hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra uwa takan dauki cikin da ba dan tana so ba domin wasu iyayen mata cikin yana shiga su ne ba tare da sun so ko sun shirya masa ba zaka ga sun yi ta dabarun da za su yi dan su kauce wa cikin amma kuma in Allah ya kaddara zai shiga sai ya shiga wata za ta sha kwayoyin family planning wata za ta yi kaza wata za ta yi kaza to wannan bi itibaril ghalibi kenan a mafi yawan lokaci uwaye mata ba a san ransu bane ciki yakan shiga jikin su a wasu lokutan ne zaka ga mace take kauna da san ta samu ciki musamman in ta yi jinkiri ba ta haihu ba ko kuma ta samu wata matsala to anan ne ta kan so amma a mafi yawan lokaci ba akan so ba akan dauki me ciki to sannan hakanin haihuwa wa wada'athu kurhan wa halhalin haihuwa ba wata mace da take so to amma sun zama dole sai dai ai taiwa mata dabaru a ce wata ga addu'an naƙuda ga maganin sauƙaƙe naƙuda ko ma menene dai ita naƙuda sai an yi ta yanzu an ce turawa sun kai ko likitoci sun kai ga gano wani magani ko allura ce wai da ake yi babu me babu ciwon naƙuda to koda ba ciwon naƙuda ai akwai ciwon allurar dauke me zafin naƙuda ita ma ai ciwo ce to dai da ire-iren wannan ubangiji yace ita ma haihuwar ba san ta ake ba tilas ce musamman wahalhalinta zafinta to sai Allah yace wa hamluhu da daukar cikin da wa fisaluhu da yaye shi 30 shaharan wata 30 ne a can an ce shekara biyu iya shayarwa kadai da yaye nan kuma an hada hadda ciki aka ce wata 30 idan ka kwashe wata 24 shine shekara biyu iya na shayarwa a cikin wata 30 me ya rage wata 6 to wata 6 shine mafi karancin lokacin da mace take daukar ciki ta haihu lafiya Abdullahi dan Abbas yace idan ka hada wata 30 ka kwashe wata 24 wata 6 zai rage ma to shine aqallu muddatil hamli mafi karancin watannin da ciki ke yi a jikin mace kuma ta haife shi lami lafiya shine me wata 6 in ya wuce haka ba laifi amma ƙasa da haka akwai matsala amma daidai wannan to babu yabo ba fallasa shi yasa idan yau mutun yayi aure yau ya tare da matar ya sadu da ita daga ranar da ya sadu da ita zuwa wata shida cif sai ta haihu bai isa ya ce ba ɗansa bane ɗansa ne saboda wata shida tana me tana da wata shida tana da to sai Abdullahi dan Abu zai ce to kenan abin da ake nufi ayar wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara tana magana ne akan mafi karancin lokacin haihuwa da kuma mafi yawancin lokacin shayarwa nan mafi karanci can kuma mafi me yawanci sai ce to kuma sai a zo a kalli abin da yafi faruwa abin da yafi faruwa a ciki shine a haife shi a wata tara kaso 85 ko 90 na mata suna haihuwa ne a cikin su ya kai wata nawa tara wani lokaci har su ce da kwana tara to sai ka sake dauko wannan wata tara sai ka dawo da ita cikin wata 30 sai ka kwashe ta ya zama saura nawa 21 to ashe kenan duk macen da ta haihu a wata tara mafi kololuwar abin da za ta yi na shayar da danta shine wata 21 ba shekara 2 ba ba shekara 2 ba to idan ka dauki macen da ta haihu a wata tara kace za ta shayar da danta kololuwa wata 21 in ka hada 9 da 21 shi zai baka 30 kaga wancan lissafin ya fita to sai mu dawo kuma wata matsala da take faruwa ita ma ba kullun ba ita ce matsalar kwantan ciki a wani lokaci ba kullun ba akan samu macen da sai ta yi shekara da ciki bata haihu ba a madadin wata 9 ita cikin ta sai kai wata 12 kai wata ma sai ya wuce haka wata sai ciki ya yi shekara 2 a jikinta bata haihu ba kai wata ma sai ya wuce haka to sai Abdullahi dan Abba zai ce to abin da ake dubawa shine iya dadewar da yaro yayi a ciki idan ya fito ragowar abin da rai rage na wata 30 shi kadai za a yi a shayar da shi yanzu mu dauka cewa wata mata ta yi shekara 2 da ciki a jikinta sai ta haihu shekara 2 ba shine wata 24 ba a cikin wata 30 in ka kwashi 24 saura nawa 6 to wannan yaron wata 6 za a shayar da shi dan a hada lissafin wa hamluhu wa fisaluhu wala suna shaharan ya fito fili wannan a mahanga ta addini kenan ibnu abbas yace duk matar da ta haifi danta a shekara 2 kuma ta shayar da danta sama da wata 6 to duk abin da ya gamu da yaron na cuta ita ta sai masa domin shi nono da kuke gani a jikin uwa yana expire amma da yake halitta Allah ne expiry din sa ba irin yadda zaka gani bane na kayan bature a ce an je yana wari ko yana tsami ba zai yi wari ba ba zai tsami ba amma ya expire ya wuce lokacin da yaro zai shashi in dai ya wuce wata 30 da cikin da me da shayarwar to sannan Ibnu Abbas yace kai da a ce ma wata za ta yi shekara 3 da ciki a jikinta wanda ana iya samu matar da in tai ciki sai ta shekara 3 sannan ta haihu yace to in an samu wannan da ta haifi dan ba za a bashi nono ya sha ba saboda automatically nonon ya gama aiki saboda kar ku manta nonon nan kafin fa yaro ya fito waje shi yake sha a ciki amma a matsayin me jini idan mace tana da ciki za ku gabata haila wannan shine mafi yawanci to jinin hailanta ina ya koma shi ya koma abincin yaron shi yake ci yake rayuwa ta nan Allah yake ciyar da shi za ku ga idan aka haifi yaro yana zuwa da cibiya wani wayarin ne na waya tsakanin yaro da mahaifar uwarsa to wannan jinin da asali daga mahaifa yake fito mata duk ƙarshen wata a matsayin jinin al'ada yanzu da take da ciki sai aka jona pipe din aka canja masa direction mafita sai aka jona shi da jikin yaron ta cibiyarsa yanzu sai ya zama jinin hailar shi yaron yake ci a madadin abinci kuma za ku ga mai ciki ba ta da ruwan nono ko ba haka ba sai ta haihu tana haihuwa sai kuma me sai ruwan nono ya bayyana to wannan jinin hailar da da yaron ta yake tsotsa a matsayin abinci yanzu tunda ya fito duniya sai Allah ya juyo masa shi sai ya jona shi da maman uwar ada yana fita a jini a lokacin da yake cikin uwarsa ba ruwansa da kala shi da yake koshi amma yanzu tunda ya fito duniyar mutane shi jini abin kyamata ne a wajen dan adam dan adam da lafiyayyar dabi'arsa ba zai yi ya shame ba jini ba to shi yasa a wannan lokacin a madadin a ci gaba da barin sa a kalar jini sai aka canja shi sai ya koma kyakkyawar kalar da ta dace da duniya ita ce farar kala ta nono sai yake sha amma jinin haila shine nono a ciki shi kuma ya rikida ya zama nono a waje kuma duk abincin yaro ne kun fahimci wannan to wannan shine abin da yasa ubangiji subhanahu wataala ya masa iyaka bincike ya tabbatar na malaman likitancin addini da sauransu kan cewa yaron da ya sha nono sama da waɗannan kwanakin yana gamuwa da cututtuka daban-daban mafi munin cututtukan shine cutar tabin hankali ko dai ka ganshi wawa gaula-gaula sauna-sauna saba likita haka saboda ya sha nono sama da me lokacin da ya kamata ya sha to sannan wannan suka ce yana iya haifar masa da cutar daƙiƙanci ya zama balidi daƙiƙi duk yadda zaka so ya fahimta ba zai fahimta ba saboda ya ci abinci expire wanda ya wuce me ya wuce lokacin sa da haka mu kula da kyau idan matarka ta haihu a wata 6 ba ta akai dole ba amma in za ta shayar da da to kar ta wuce me wata 24 shine shekara 2 wa fisaluhu fi amaini cewa ayu shekara 2 ba fa dole bane kamar yadda muka faɗa ana iya ragewa mafi yawancin shari'a ta faɗa mutum zai iya shayar da ɗansa shi wata 2 kawai ya yaye shi za ku ga wasu iyayen sukan gamu da wata larurar da take sa su yaye ƴaƴansu a gaggauce kila ta haihu kuma za ta je aikin haji sai ta shayar da shi na dan wani lokaci kawai sai a yaye shi sai ta tafi wannan yana faruwa kuma wani abincin yana iya rike yaro ko ba nono ba a lokacin duk da nonon yafi amma dai wani abincin ma yana iya me rike yaro ba sai nono ba shi nono yafi dacewa da yanayin da yaro yake ciki ta fuskar laushin sa da kuma ubangiji shi ya shirya masa wannan abincin ya zama abincin sa a wannan level din to ko ba wani wanda zai shirye abincin da ya dace da shi sama da Allah saboda shi yafi sanin kayan sa in an koma ana ba yaro madara za ta iya rike shi amma dai ba kamar ruwan nonon uwarsa ba wanda bincike ya nuno ya gano mafi yawancin yaran tura da suke shan nonon shanu shi yasa ba su da hankali mutum ne amma ya sha nonon saniya dole ya harbi uwarsa dole ya mare ta wani lokaci dole ya dake ta to haka hatta ƴan zamani ƴan boko da mace za ta ce ita ba za ta shayar da ɗanta nono ba saboda kar mamanta ya saurin zubewa ta tsufa ana haihuwa yaro sai a dora shi akan madarar shanu zaka ga tarbiyar su ba kamar ta tarbiyar sauran yara ba indai sun samu tarbiya musamman ta wajen girmama iyayen zaku ga waɗancan yaran suna da hankalin awakai tumakai ƴaƴan mutane ne amma da hankalin tumakai larabawa ko a lokacin jahiliyyar su ma suna da al'adar uwa ba za ta shayar ba dan tattalin lafiyarta da tattalin kada ta yi saurin tsufa to amma su dabarar da suke yi sai akan samu wasu matan kaga mutane ne su kuma sai su sha wani abin da su ga su ba su suka haihu ba amma ruwan nono zai wadata su kuma sai su rinka shayar da ƴaƴan mutane ana biyan su kuɗi za ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma an masa irin wannan shayarwar su wai ba ta shayar da shi sannan Halimatu Sadiya ma ta shayar da shi duk da cewa shi akwai larura biyu larura ta farko shine waccan al'ada da aka gada iyaye da kakanni larura ta biyu shine rasuwar mahaifiyarsa tun yana dan yaro karami da aka sai ya zama cewa wata ta shayar da shi a madadin mahaifiyarsa to dai wannan ya nuna yin hakan ba laifi bane amma an so samu ne ya zama mutum ne zai shayar da mutum ba da nonon akuya ko nonon raƙuma ko nonon tinkiya ba domin kwakwalwar ba ta riga ta gama zama cikakkiyar ta mutum ba to sai ka dora masa abincin shanu ko nonon tumaki to da nonon za a hada a gina me kwakwalwar dole sai ka samu wani rabin dabi'a sai ya ɗebi ta dabbobi to amma lokacin da mutum ya girma ya zama cikakken mutum dan ya sha nonon saniya ba wata matsala bace halittarsa lokacin ta riga ta gama me kammala ta gama cika dan ya sha nonon raƙumi ba matsala bace kwakwalwarsa ta riga ta gama ginuwa gini irin na mutane da aka nonon saniya a wannan lokaci ko nonon taguwa ko nonon akuya duk ba zai canja masa halitta ta fuskar ginin kwakwalwa ko ginin gangar jikinsa ba Allah ya sa mu gane to da aka wannan shine ya kamata iyaye su yi hattara maza da mata game da sha'anin shayarwa domin kowanne daga cikin bangarorin guda biyu yana da haƙi. Uwa ba ta da damar ta yanke hukunci akan shayar da ɗa ita kadai duk da nonon ta ake sha, amma bata isa ta ce ni kawai zan yaye ba, kamar yadda uba bai da damar danta kamar yana aurenta yace dole sai kin shayar min ɗa lokaci kaza ba, a'a sasantawa ake, sulhu ake yi, tattaunawa ake. Shi yasa ayoyin gaba sai Allah yace fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Fa in arada fisalan, in uwa da uba suka so su yaye ɗa, an taradin bisa ga yarjejeniya, wa tashawurin da shawartar juna, fala junaha alaihima, babu laifi kowane lokaci sa iya yaye ɗansu. Wata ɗaya aka shayar da shi, uban ya ce ke ni dai a shayar da yaran nan, ta ce ni ma dai haka, shi kenan, an gane ko? Amma ba ta da dama ta ce kai ni na gaji ya fi ya tsotsa, wallahi ni ka san yadda za ka yi da ɗanka, a'a. Sai dai a lokacin da uwa da uba suka rabu, to ita shayarwa tana da wasu dokoki da ƙa'idoji. Saɓanin in iyaye suna tare a ƙarƙashin igiyar aure guda, idan ba ka aure da matarka amma ta haifan maka ɗa, to a yanzu tana da damar ta ce ba za ta shayar da ɗan ba sai an biya ta kuɗi, ta yanka maka kuma dole ka biya. An gane ko? Shine Allah ya ce wa in arda'ana lakum fala junaha alaikum, ko ba atuhunna ujurahunna, idan suka shayar muku da mata da ƴaƴanku to ku ba su ladaddakin su, mana in ta ce sai ta biya sai an biya ta kai. In kuma ta ce ko da kuɗin ma ba za ta biya ba saboda zafin an rabu, to anan dole kai uba kai ta kama, sai ka je ka nemi wata ta shayar ka biya, ko kuma ka rinka sai masa madarar kamar yadda ake yi a al'ada. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, in gaddama ta tufke tsakanin iyaye suka kasa sasantawa da sulhuntawa akan shayar da ɗansu saboda rabuwar aure, ubangiji yace fasaturdi'u lahu ukhra, to shi uba ya ɗauko kodagon wata ta shayar masa da ɗansa dan ɗan nasa ne, haƙƙin shayarwar a kuyansa ya rataya. Amma in uwa ta yadda ta ce za ta shayar amma sai an biya ta, to dole a biya ta. An gane ko? Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, da ka dai wannan shine shayarwa. Malai ce kitabur radaa, littafin shayarwa, akan ce radaa'u akan ce radaa'atu, yuzakkaru wa yu'annasu, anan an kawo radaa'u. An gane ko? Mufrad القرآن لمن أراد أن يتم الرضاعة أن يتم الرضاعة مؤنث ودن سمع لمن سكتي رضاع جمعيني شاير وإلي دبن دبن لتابن زي بياني أكان هكونچو هكونچان شاير و توكاك شاير ور تفسكر هكونچو هكونچي بعد أي بچي تابن بنتا شاير دواندا aka haife shi wata kaza da wanda kuma aka haife shi wata kaza ta bambanta gurgurdan sabanin lokacin haihuwa. Haka nan shayarwar wanda uwarsa da ubansa suke tare kuma ba sa fada daban da shayarwar wanda uwarsa da ubansa sun rabu kuma ba sa fada daban da kuma wanda sun rabu kuma suna fada daban. Kaga kenan kitabur radaa, littafin hukunce hukuncen shayarwa daban daban daban. An gane ko? Suka ce domin ismul jinsil jama'i ne, ana bambance mufrad ɗinsa da jam'in sa da ta'ut ta'anis, kamar nahalu da nahalatu. Nahal ƙudajen zuma da yawa, nahalatu ƙudan zuma ƙwaya ɗaya, namulu tururuwai da yawa, namlatu tururuwa ƙwaya ɗaya, shajaru bishiyoyi da yawa, shajaratu bishiya ƙwaya ɗaya, baƙaru shanu da yawa, baƙaratu saniya ƙwaya ɗaya. To haka nan radaa'u radaa'atu. Malai ce babun babi kenan, ya harumu minar radaa'ati ma ya harumu minal wiladati, yana haramta daga shayarwa irin abin da yake haramta ta sanadiyar haihuwa. Mana duk wanda ya kasan sanadiyar wata alaka ta haihuwa tsakaninka da shi ba aure, to haka in shayarwa ta hada ka da shi, wannan shayarwar ta sanadiyar ta ita ma auratayya tana haramta. Yanzu misali ɗan da ka haife shi a cikinka ko ƴar da ka haifa a cikinka, akwai aure tsakaninka da ita? Babu aure ko? To haka ƴar da ba kai ka haife ta ba amma kai ka shayar da ita, yanzu ta zama kamar ƴakka ta cikinka, ba aure. yar da ka haife ta a cikin ka ƴaƴanta zaka aure su jikokin ka kenan akwai aure to haka yar da ka shayar jikokin ta ma babu aure tsakanin ka da su duk yadda kaga tsarin yake a wajen haihuwa to haka tsarin yake a wajen mai shayarwa taro da taro babu aure tsakanin uba da ƴarsa ko ba haka ba babu aure tsakanin da da uwarsa to haka babu aure tsakanin uban shayarwa da uwar shayarwa da dan da suka shayar wannan shine formula ga mamiya da manzo Allah ya bayar ya harumu minar radha ati ma ya harumu minal wiladati duk abinda haihuwa take haramtawa ta fuskar auratayya to shayarwa ma ta haramta shi da haka sai mutane su yi hattara su san tukuna mecece shayarwar sannan kuma ta ina aka hadu ta shayarwar an gane ko shayarwa iri iri ce sannan kuma dangantakar duk wanda ya shayar da kai dole ka santa irin yadda kake kiyaye dangantakar iyayenka domin sanin wannan yana sa ka san wa zaka aura waye ba zaka aura ba waye halatta ku yi auratayya waye bai halatta ba hadisi mai lamba ta 916 hadithu Aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin nana Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana indaha nana Aisha tace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya kasance a wajenta ko dai a gidanta ko a cikin dakinta wa annaha sami'at sauta rajulin Aisha katsan sai ta ji muryar wani mutum mai babban mutum ba wai yaro ba ta jiyo muryarsa daga kofar gida yasta'zinu fi baiti hafsata shi kuma yana neman izini zai shiga bangaren nana hafsa domin da hafsa da Aisha gidansu daya ne matan annabi wasu gidansu daya wasu gidajensu daban-daban to hafsa da Aisha gidansu daya wata rana annabi yana dakin nana Aisha sai wani mutum ya shigo gidan yana sallama kuma zai shiga bangaren hafsa to Aisha tana tare da annabi sai ta jiyo muryar mutumin to kuma Aisha ta san mutumin sai ta dau muryarsa Aisha qalat Aishatu sai Aisha tace fa qultu ya rasulullah nan take sai nace ya ma'aikin Allah urahu fulanan ina zatan fawana ne mai sallamar can naji muryarsa kuma na kiyaye li anni hafsata min arda'a shi mutumin dan baffa ne ga nana hafsa amma ta wajen shayarwa me yake nufi da dan baffa wan uba ko kanin uba shine baffa to dansa shi ake cewa dan baffa wanda da babanka da babansa uwarsu daya shine dan baffanka ko da babansa da babanka wa da kani ne uwa uba daya ko uwa daya uba daya shakiki ko kuma li abbi to wannan shi ake kira da me dan baffa ko ma li ummi na babanka duk dai bangaren uba su ake kira am Bahaushe yace baffa an gane ko wanda da babanka da shi uwarsu daya ubansu daya baffanka ne wanda da babanka da shi ubansu daya baffanka ne wanda da babanka da shi uwarsu daya baffanka ne kun ga dayan alaka uku ko uwa daya uba daya ko uba daya ko kuma uwa daya in dai ta bangaren uba ne to wannan dishi ake kira da sunawa baffa to dan wannan mutumin shi ake ce da shi li amminka dan baffanka wanda bature yake ce da su cousin ko cousins to da haka shi wannan mutumin dan baffa yake ga nana Hafsa amma ba ta haihuwa ba ta shayarwa ma'ana wanda ya shayar da Hafsa ko matarsa ta shayar da Hafsa yanzu ba ya zama baba ga Hafsa ba to shi kuma wannan mutumin dan uwansa ne da haka kaga yanzu shi kuma ya zama baffan Hafsa in wan babanka ya zama baffanka to wan baban wanda ya shayar da kai wan wanda ya shayar da kai shi ma ya zama me baffanka to da haka shi wannan mutumin baffa zai zama a wajen nana Hafsa amma ta wajen shayarwa baffa ta wajen me shayarwa ba ta wajen haihuwa ba to shine nana Aisha take gaya wa annabi tace ina zatan wane ne dan baffan Hafsa ne ta wajen shayarwa an gane ko fa qalat Aishatu Aisha sai tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadha rajulun yasta'zinu fi baitika gafa wancan mutumin yana neman izini zai shigo gidanka wajen matarka an gane ko yanzu kai ne kana zaune a gidanka sai wani ya shigo yana neman izinin ya shiga wani bangare na daya daga cikin matanka ba fada zakai ba sanin waye tukuna da farko shine an gane ko Aisha take gaya wa annabi gashi can mutun ne yana neman izini zai shiga wajen matarka amma dan baffanta ne na shayarwa Aisha qalat sai ta ce fa qala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce urahu fulanan ai ina zaton ni ma wane ne mana mutumin da Aisha tace tana zato shi ma annabi ya ce ina zaton ai wane ne li ammi habsata min ar-radaa dan baffan na na habsa ne amma ta wajen shayarwa fa qalat aishatu sai nana Aisha tace law kana fulanun hayyan ai kenan da wane ma yana da rai shi kuma wanan da Aisha ta faɗa ita ma nata dan baffan ne na wajen shayarwa mana tunda annabi zai bar wane ya shiga wajen Hafsa saboda dan uwanta ne na shayarwa dan baffanta ne na shayarwa Aisha sai tace kenan ni ma yanzu da wane yana da rai tana nufin nata dan baffan ita ma an gane ko tace dakhala alayya kenan ni ma yanzu da wane yana da rai yanzu zai rinka shigowa wajena ta tambayi annabi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sai annabi ya ce kwarai kuwa da yana nan ke ma naki zai shigo ba laifi inna ar-radaa'ata tuharrimu ma yuharrimu ma yahrumu min al-wilada lalle ita shayarwa tana haramta irin abin da yake haramta daga haihuwa mana duk kishinka wan matarka yazo zai shiga gida sai kai kishi da shi kaninta sai kai kishi da shi dan baffanta sai kai kishi da shi duk da cewa zai iya aurenta to amma wannan lokacin ba me ba damar auren tunda mata aure ce to ina mai cewa kuma miji bai da damar ya izini a shiga gidansa to in ni ban yi izini a shiga gidana ba wai zai yi izini a shiga gidan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini an shiga gidansa kuma za mu ji a nan gaba bayan ayar cikin suratul ahzab ta sauka ne abin ya faru ballantana ka dauka cewa ayar ta hana ne ta kulle kofa shi yasa nace fassara ta kalakato ce ba ai karatu ba ba a fahince ta ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabu shahadati babu shahadati alal ansabi war radail mustafid an gane ko malai yace babu taharimur rada mimma al-fahli babin da yake magana akan haramcin shayarwa daga ruwan barde ko mai gida asalin kalmar fahlu a larabci shine namijin kowane abu namijin rago ana iya cewa da shi fahlu namijin saniya ana iya cewa da shi fahlu namijin taguwa ana iya cewa da shi fahlu kai namijin mutum ma za a ce da shi me fahlu ita kalmar fahlu din kawai tana nufin namiji kamar da Hausa ka ce barde din ita kalmar barde tana nufin wani sadauki namiji sawa'an namijin mutum ne ko namijin dabba ne ko ma menene barde an fahimta yawa to ana shayarwa tana haramta daga ruwan namiji abin nufi ai da ake cewa wane ya shayar shi namiji yana shayarwa ne yana da nono ne to wa yake shayarwa mace to amma me yasa hukuncin yake shafan namijin saboda asalin nonon mace yana da alaka da maniyin mijinta na daga cikin abin da ke Allah yake hadawa ya yi wa mata ruwan nono da shi shine me maniyin namiji to kaga duk matar da aka sha nononta yanzu kamar ne an hada dangantaka ne da wa da mijinta saboda nonon da aka sha yana da alaka da me da ruwan namijin da haka hukuncin bai takaita akan matar ba har akan me mijin yanzu da matarka za ta shayar da yarinya baka cewa ba ruwana ai ita ta shayar su suka jiyo ni aurarta zanyi a ta zama yakka ko kana so ko baka so kuma wannan matar yarinyar da matarka ta shayar yanzu duk ƴaƴan da yarinyar ta haifa sunan su jikokinka babu aure tsakaninka da su har abada kamar yadda babu aure tsakaninka da ƴaƴan cikinka da jikokinka an fahimci wannan to wannan shine abin da babun yake bayani akai hadisi mai lamba ta 917 hadithu Aisha hadisin dai Aisha uwar mu'minai qalat tace ista'azana alayya aflahu akhu abi quais aflahu dan uwan akhu dan uwan bani abi quais an gane ko wani mutum ne sunan sa afla to sannan abu quais din kabila ce mana dan uwan wannan kabila ana nufin dan cikin su kamar yadda Allah ya ce wa zkur akha adin tuna dan uwan adawa ana nufin ba adi dan uwan shi ma dan cikin su zaka iya cewa dan uwan katsinawa kana nufin ba katsine dan uwan kanawa kana nufin ba kano dan uwan zage zagi kana nufin ba zazzagi su larabawa suna fadar haka amadadin su ce kawai dan cikin su ne sai a ce dan uwan su ana nufin dan uwan su ne me na dangantakar jini an gane ko da annabi hud da Allah ya ce da shi dan uwan adawa ana nufin shi ma ba'adi ne a kabila domin adu din kabila ce sunan wani kakan su ne yayi tasiri ake gaya musu sai sunan ya zama kamar na kabila kamar a ce na dabo kaga sunan kakan kanawa ne mala ibrahim dabo na dikko sunan kakan katsanawa ne sai a ce na dikko dakin kara to haka su ma sai a ce da su adawa sunan kakan su ne to daka shi wannan mutumin sunan sa aflahu amma dan kabilar abi quaisin ne tace wannan mutumi aflahu ya nemi izinin zai shigo waje na tace ba'da ma unzilal hijab bayan ayar cikin suratul ahzab ta sauka ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu wa idza da'imtum fantashiru fa idza da'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith bayan wannan ayar ta sauka ce wacce ba a fahimta ba fa qultu aisha tace sai nace la azanu lahu bazan masa izini ba hatta asta'azana fihi an-nabiy sai na ga yawa annabi to bari mu ji inda annabi zai ce a'a ai aya ta sauka to shikenan abinda ka faɗa shine daidai yasa dan Allah aje makaranta a daina ana bara ana karuwa in za a yi karatu ai karatu in kuma za a shiriri ta siyasa a tsaya a shiriri ta siyasa daka yace tace bazan yi masa izinin ya shigo ba sai na ga yawa annabi fa inna akhahu abaqu aisin domin dan uwansa abu quais laysa huwa arda'ani ba shi ya shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atu abi quais matarsa ce ta shayar da ni ba cinya ba kafar baya ba mijin ne ya shayar da ni ba matar ce ta shayar da ni to ai kaga duk abu dai ne ko abinda muka faɗa a baya ne kada mutun yace ai mata ce ta shayar ba ruwan miji a'a ai shi nonon matar daga ina ya samu asali da maniyin mijin daka in dai matar mutun ta shayar da kai to kamar shine yayi me ya shayar da kai duk hukuncin da ya hau kan matar shi ma ya hau kansa duk abin da ya hada ka da matar yanzu shi ma ya hada ka da shi daka Aisha tace ba wai wancan ne ya shayar da ni ba yayansa ne shi ma yayan ba shi ya shayar da ni ba matarsa ce to bari ku ji abin da annabi yace Aisha tace fa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana tsaka da haka sai ga annabi ya shigo gida ba magana ta kare ba fa qultu lahu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna aflaha lalle aflahu akha abi quais dan uwan abu quais ista'azana ya nemi izinin zai shigo min gida fa abaitu an azana sai nake in masa izini hatta asta'azinaka sai na nemi izininka وقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دا عائشة وما منعك أن تأذنين ميهانا كيكي مسا إذني أن تأذنين أمكي ميهانا كيكو كي وبفن كي إذني ما ناشيمي جدا ينا إيا باو ما ترجدا ما إذني دوان دي زوي شغو نايمي كي إذني kamar yadda mai gida yana da damar ya ce wa matarsa duk inda zaki tafi ba sai kin gaya min ba ma je ki yadda ce take kawo haka in ka san wace ce matarka zaka yi mata wannan izinin shari'a bata hana ba shari'a bata hana ba izinin a shiga gidanka ko izinin matarka ta fita hannunka yake hannunka yake shi yasa manzo Allah yace da mata ku sani mazan ku suna da haƙƙi akan ku daga cikin haƙƙin kar ku shigo musu da wani gida sai da izinin su ashe izinin nawa yi namiji ne izini namiji ne an fahimci wannan abinda zaka ce a'a shine mata ta zo ta fito gaban mutane babu hijabi wannan ba mijinta ba ko ma wane ne bai da damar yi mata wannan izinin in dai mutanen ba muharramanta bane ko miji ne yace wance fito haka ba hijabi ba komai suwane ne ba ai masa izinin wannan ba ya wuce matsayin sa amma fito gaban suwane da hijabin ki ba wanda yace miji bai da wannan izinin duk kuma wanda ya faɗi wannan to sai kawo mana hujjarsa da dalilansa hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hadisi kawo littafi ka bude ja mana bakin ka fassara sai mu ga aina ne inda ba kasanin ake gaddamar kokawa me abun fada baya fada sai dai ya fada musamman a mas'alar ilimi ba a ci da karfi ba a ƙarya ba inda zaka yi ƙarya ai saurun kure ka irin ame a ilimi ba a ƙaryarsa ba a ƙaryarsa dan kawai ka zo ka jawo aya baya nuna cewa ka san me ayat ta fada fa mafi yawanci ma mu a kasashen mu masanan ayoyin basu san fasarar su ba iyayen mu gaddawa a cikin kaso 185 basu san me suke karanta ba kuma duk da haka ba za ka ce basu karanta aya ba amma basu santa ba ban san ina ta dosa ba su kawai bakin suka sani fasara kuma ban sani ba shi yasa na fada jahili shi ake ci da buguzin sai ya ce to ai wani ma baki aya ya ja shi ma wani ma aya ya ja a'a ai ba a jan ayar gizon ke sakan ba shi ma hadisi ya za shi ma hadisi ya za ba a jan hadisin gizon ke sakan ba a me ayar ta ce me hadisin ya ce kuma da me aka dogara wajen a ce ba ni ne kawai zan zo in fassara aya in shiru ba ai ba ni aka yi wahayi ba dole sai na goya ayar da hadisi kuma sai na goya da fassara wani magabaci to shine na kubuta amma kawai in zo in ja aya yan kalakato ba aya suke jawa ba suke batar da mutane su ce izra kalu ala dauda annabi dauda ne mai dakali izda kalu ala dauda ba aya bace to amma fassararta tana nufin mai dakali kuma radadanahu asfala safilina mun bi shi rididid masu slippers ne suka tsira eh kaga wannan shiriri ta kenan daka shi jahili baya iya gane waye malami bahaushe yayi hikimar zance yace dillalin wada shi ya san kudin jariri amma jahili baya iya cewa wani malami kai ka san ma ilimin ne ina aka hanya take ba a tambayar kaza hanyar rafiwa ake tambaya agwagwa tambayi agwagwa sai ta baka bayani ita take da alaka da rafi amma yau yayin yaran yan siyasa su suke fada wani malami ne wani ba malami bane wani malami ne wani ba malami bane sannan na fada zan nanata jin yare ba ilimi bane bahaushe yace hangen dala ba shiga binni bane ba yanzu mu nan duk hausawa ne amma malamai ne yanzu a cikin mu akwai wanda zai je wata jami'a a ce zo ka karantar da Hausa amma Bahaushe ya ce babanka Bahaushe ne babanka yaran uwarka ne da ubanka amma ba a yadda ka san shi ba ilimi ai ba ƙarya bane dan Imrul Qais yana waka sai ya zama malami dan ana kafa hujja da magana Imrul Qais sai ya zama malami yanzu kamar ni ne in ce kamar yadda Sa'adu Bori ya ce Bori ya koma ga yara shike ne Sa'adu Bori ya zama malami saboda nayi kafa hujja da maganar sa kamar yadda naran bada yace kaza kamar yadda shata yace na tsaya ga Annabi Muhammad sai mai da shata malami to ana kafa hujja da maganganun masu hikima baya nuna malamai ne shi Imrul Qais kwata kwata ma bai zo zamanin annabta ba fa ba ma guje ne a zamanin jahiliya akai waƙarsa can ya gama wai yanzu kake cewa malami ne shi saboda baka ma san malinta ba baka san ina aka kama hanya ba Imrul Qais malami ne saboda to ai ko wani balarabe ma malami ne Abu Jahil ma malami ne kota balarin in dai yare shi yake mai da mutum malam to din laraba malamai ne in dai kafa hujja da maganar balarabe ta hikima kawai ya faɗi wata magana akan titi ita ce malinta to duk su shata malamai ne duk su dan kwaro malamai ne dan ana kafa hujja da maganganun su a Hausa shi ma ana kafa hujja ne da maganar su a me a larabci a tsantsagoran yare amma ka sani ilimi daban yare daban shi yasa ko jami'o'i yau kaje zaka ga bangaren masu koyon yare daban bangaren masu koyon ilimi kuma daban yanzu in kaje akwai masu koyon larabci a matsayin me yare akwai masu koyon turanci a matsayin yare masu koyon Hausa a matsayin yare department of languages ko faculty of languages to sannan kuma akwai masu koyon dirasatul islamiyya islamic studies ilimin addini wannan kadai shi yasa in an zo interview liman ba a dakuwa daga faculty of arabic ba a dakuwa liman daga arabic kawai tsantsagoran balarabe ne shi manzo Allah ya faɗi ka'idojin limanci ya ce daga ciki akwai yare dan ka iya larabci kawai sai ka zama liman ruwa da riwa cikin cokali ya isa mai hankali yayi wanka larabawa suka ce laqad asma'ata launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi wannan bayanin ya ishi mai hankali ya fahimta amma da da hankalin fahimtar matsalar shine yanzu an yi gaba zaka ga wani ya shilla yayi yamma ana ga kura yana ga yaki ana ga yaki yana ga kura dan Allah mu rinka yi kan mu adalci mu rinka yi kan mu adalci wannan ya nuna maka shi malami zai shiga ko ina yayi rawa amma duk wanda ba shi ba in ya ketaro gonarsa to sai yayi tsaraici tsaraicin buri zai yi a duniyar masu ilimi kana sama duwawunka yana gwalewa ane ma dariya jahilai kuma suna ah yayi sama yayi sama Allah ya sa mu gane to da ka dai wannan bawan Allah na Aisha tace ni ba shi ya shayar da ni ba matarsa ce ta shayar da ni da ka tace fa abaitu an azana naki in masa izini hatta astaazinaka har sai na nemi izinin ka ya ma'aikin Allah fa qala annabi sai annabi yace da Aisha sallallahu alaihi wa sallam wa ma mana aki ke ku me ya hane ki anta azanina ammaki ki wa baffanki izini mana annabi ya bata dama ya fawwala mata haka a hannunta قلت sai nace in ji Aisha ya rasulullahi ya ma'aikin Allah innar rajula laysa huwa arda'ani shi fa mutumin ba shi ya shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atu abi qaisin sai dai matar dan uwansa ce ta shayar da ni fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izni lahu ke dai ki masa izini fa innahu ammuki taribat yaminuki ai baffanki ne ke kuwa kin kasa ganewa kalmar taribat yaminuke kalma ce da larabawa suke fada ba sa nufin ma'anarta kamar a Hausa ne idan wani yayi maka abun dariya ko jika yayi wa kaka abun dariya tace dan asaraki ba tana nufin yayi asara ba ko shegen maza ba tana nufin bai da uba ba wata kalma ce ta al'ada ta gargajiya ake fadarta ko dai a nuna wa mutun yayi kuskure ko kuma ya bada wani abun mamaki to haka larabawa in suka ce taribat yaminuki ko taribat yaminuka ko taribat yadaka asalin ma'anar kalmar zaka talauce ma'ana hannunka zai taba kasa to cewa hannu zai taba kasa ɗayan biyu ne ko dai mutun ya fitu alamar talauci ko kuma ana nufin yayi sana'ar da zai samu kuɗi kamar noma daka kalmar zata iya daukar ma'anar kyakkyawar addu'a zata iya daukar ma'anar mummunar addu'a amma dai su suna fadarta ba da nufin lafazinta ba sai dan da nufin wata ma'ana da suka gada iyaye da kakanni na sha buga mana misali da wannan kamar zagi ne a wajen yabo naga wata shegiyar yarinya ko shegiyar mota ba zagi bane a wajen yan binni me yabo ne ko a ce zamanin fa ya sa tabarau garin ya sa tabarau to me kenan ana nufin yayi kunci ko ba haka ba ko a ce wani ya fada kwata kaga wani sai ya dauko buta ya ce to ga ruwa ya wanke to baka san me ake nufi ba dan yaran bane kai idan aka ce wani ya fada kwata a Hausa ba suna nufin ya shiga kwatami da aka sani ba yana nufin ya shiga me talauci da yanayi to su ma Laraba suna da irin wannan da haka annabi ya ce da Aisha taribat yaminuki ma'ana ke ku kin kasa ganewa ki kyale shi ya shigo mana ai shiga irin wannan gida ba matsala to ina magana cewa ba izini wani ya shiga gida ko miji ma bai da izinin ya ce wani ya shigo gidansa sai kai akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut tafsir suratul ahzabi babu qaulillahi ta'ala in tubdu shay'an aw tukhfuhu an gane ko hadisi mai lamba ta 918 hadithu aishata hadithin aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace ista'azana alayya aflahu yazo neman izini na zai shigo gida na inji aisha falam azana lahu ban masa izinin ba fa qala sai yace atahajabina minni wa ana ammuki yanzu kina ma tsare kanki ne daga gare ni alhalin ni baffanki ne kamar ubani yaga yarsa tana ganin sa sai ta tafi abuja za ta saka hijabi ba sai dariya ba kai ka haife ta kai mata tsarki kai ka ci kashin ta da komai kuma yanzu take libar jiki ai kaga abin mamaki ne to haka uba na shayarwa an gane ko Aisha ta hana shi ya shigo shi kuma baffanta ne na shayarwa mana dan uwan wanda matarsa ta shayar da ita ne to shine sai mamaki shi kansa ya kama shi yace yanzu ni kike buyawa alalin ni baffanki ne na shayarwa Aisha tace qultu sai nace wa kaifa zalika tayaya haka taya ka zama baffa na shayarwa qala sai yace arda atki imra'atu akhi yayi matar dan uwa na ce ta shayar da ke daka yanzu kin zama kamar yata kamar yadda ƴaƴan wannan dan uwan nawa suke a waje na kamar ƴaƴana daka yace bilabni akhi kuma ta shayar da ke ne da nonon dan uwan nawa ma'ana nonon da ta samu ta jikinsa sanadiyar saduwar aure. Faqalat sai Aisha tace sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, zan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma sai na tambayi annabi bayan haka ta faru tsakani na da shi, da ya gaya mun ban yi musu ba, amma sai na bura bari sai da annabi ya dawo sai na tambaye shi, ga tattauna da ta shiga tsakani na da wane, ga abin da nace kuma shi ma ga abin da yace. Faqala sai manzon Allah yace sadaqa aflahu izni lahu, aflahu yayi gaskiya, yi masa izini ya shigo gidanki. أخرجه البخاري إمام البخاري فتدى ونعديسي أتين كتاب الشهادات باب الشهادة على الأسباب على الأنساب والرضاء المستفيد باب ديكي مغانا أكام شيدا قدنغنتكا تجني لكما شاير وتتكي مفادي. باب تحريم ابنة الأخي من الرضاء باب ديكي بياني أكام هرم تأورن إرقم وانا شاير إدن وانكا matarsa ta shayar da wata yarinya, to yanzu kai kanka ba za ka aure ta ba, saboda yanzu shi ita yarinya a wajen wannan ka kamar me yarsa take, to ko tunda kamar yarsa take kai ma yanzu ta zama kamar me yarka, babu aure tsakaninku. To wannan hadisin, wannan babin abin da zai karantar da mu kenan. To kun ga a hankali muna fitar da hukunce-hukuncen shayarwa daki-daki ko, da haka in kaga wata yarinya kana son ta, karka bari matar wanka ta shayar da ita, kar ta haramta ma, sai kai maza ka datse dan ba haka ba za ka ga za a yi ga koshi ga kwanan yunwa. Hadisi mai lamba ta 919, hadisi ibn Abbas, hadisin Abdullahi dan Abbas kala yace kala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada fi binti hamzata, game da diyar sayyidina Hamza, Hamza ibn Abdul Muttalib mahaifi shi Hamza da Abdullahi mahaifin annabi uwa ɗaya uba ɗaya suke. To Hamza wanda yana daga cikin wanda suka yi shahada a yakin Uhud, wanda annabi ya kira shi da sayyidu shuhada, shugaban masu shahada, an gane ko, ya mutu ya bar ya, to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in normal ne ba wata matsala annabi zai iya auren yar, saboda dan ƴaƴan maza suke, dan uwa da dan ƙani suke tsakanin yar Hamza da annabi, za a yi aure ko ba haka ba? To amma annabi sai ya ki auren yar Hamza, saboda me? Za mu ji dalili. Manzo Allah ya faɗa game da ƴar Hamza yace la tahillu li, ba za ta halatta in aure ta ba ita wannan yarinya, saboda me? Ya harumu minar rida ma ya harumu minan nasabi, domin shayarwa tana haramtawa irin haramtawar da dangantaka take yi. Hiya bintu akhi minar rida, domin ita ƴar dan uwana ce ta shayarwa. Shi Hamza Suwaibatul Aslamiya ta taba shayar da shi, baiwar Abu Dalib, to ita kuma wannan Suwaibar ta taba shayar da annabi. Da haka yanzu Hamza ta wani bangare uba yake a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, domin dan uwan mahaifinsa ne ko, ta wani bangare kuma fa wa yake ga annabi. Da haka shi yasa annabi ba zai auri yarsa ba, saboda mace daya ta taba shayar da su, yanzu ta wannan bangaren wa da kani suke. Kun fahimci wannan? To wannan shine. Da haka a wani hadisi manzo Allah ya bayyana yace arda'atni wa abaha Suwaiba, Suwaiba ta shayar da ni, ta shayar da Hamza. Da haka yanzu Hamza a waje na dan uwan shayarwa ne, ta wani bangaren dan uwan babana ne, ta wani bangaren kuma wana ne na shayarwa. Da haka yarsa ba za ta halatta a gare ni ba, kamar yadda iyata ba za ta halatta a gare shi ba, daman shi dai iyata ba za ta halatta gare shi ba. An fahimci wannan? Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu Shahadat, babu shahadati alal ansabi wa rida al-mustafid. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة باب ديكي بياني أكان هرمشن أقولا دا إرقوا ماتا أقولك إن أكتي أقول ميكينا إرماتك أما با كي كهي بيت أبا ما تشي بزورا كهي كأوليتا تو أما تنادى تو ونن إر إندي كاتالي دا أور تو ونن إر هرام انتي أغريك باب أولي تكين جيرم وطن دا ألا يهرم تاقو مشاهدو akwai ita wannan warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakaltum bihin, ubangiji yace warabaibukum da agololunku allati fi hujurikum wanda suke gidajenku min nisaikum na mata yanku allati dakaltum bihin wanda kuwa tare da su. To amma in baka tare da uwar ba kana iya canji, ana swapping ko? Eh, akwai swapping a aure. yanzu kawai ka auri bazawara kan atare wata rana kawai sai kaga wata yarinya kila kuna tare da uwar sai yarinya tazo ta gaishe ka sai kace wannan fa wace ce sai ce ai ya ta ce sai ce ah to ni fa gaskiya za a yi swapping in dai ba atare ba wannan swapping din ya halatta to haka nan da yar zaka aura kan ka tare da yar sai kaga uwar ta dan fita dumur dumur sai ai swapping irin abin da yake faruwa kwanan nan a gari ai an ta yin sa ko wata uwa ta kashe aurenta ta je ta auri saurayin yatta ba laifi a cikin wannan a musulunci ba laifi swapping ta yi amma swapping na aure tunda dai ba a tare ba ka'idar Allah ta yi min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum in an riga an tare ne haramcin amma ba kai ga tarewa ba babu laifi sai a sauya kuma yanzu idan ita uwar ta ce ni ban yadda ba aikin mutunci ne ya za ka ce ka koma yata to ba sai a basu su din ba ba sun yi kwantai ba kilin jabe ba yar ba uwa ai da asara gware gidadanci a yanzu yadda ake layin nan yayi tsawo kuma yayi nauyi in ke baki shiga ba yar ta shiga ba shikenan ba an rage nauyi in ke ce kika shiga ita bata shigo ba ita ma sai ki taya mata addu'a ta shiga to haka ake yi amma gidadanci da rashin fahimta addini za a zo a yi ta kaza kuma kaga wannan yake nuna maka bambancin addini da al'ada a al'ada duk irin wannan ana irga su wai auren cin amana ne kamar auren kanwan matarka kun kun rabu da matar ko ko ta mutu ko auren kawa a ce ai cin amana ne ko auren kaza ba wani cin amana jahilcin mu ne kawai da tasirin al'ada yasa muke ganin haka duk abin da Allah bai hana ba annabi bai hana ba to waye kuma zai hana waye kai Allah sanin ya kamata waye kai annabi sanin ya kamata waye kai Allah sanin mutuntaka to duk abin da ba su hana ba halal ne ko al'adar garin ku ba ta yi ku ne ba ku waye ba sai ku yi kokari ku waye ko a gidanku za a yi surutu gidanku ne ba a waye ba sai a yi kokari a waye amma Allah madaukakin sarki da manzansa sun riga sun gama wayar da al'umma in kaga al'umma tana cikin duhun jahilci da kauyanci to ita ta so da haka duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mu fahince su mu gane su mutanen da da muke ganin ba su da ilimi iyayenmu duk irin waɗannan abubuwan su sun san su a aikace suna aiwatar da su da budurwa ta da mata ta mutu sai a maye da me kanwata wata ma mata ce za ta mu sai a kawo kan erwanta ko yar kaninta amai naji dadi shine gariba na saba ba saboda din mai hankali duk wanda ya rike maka ya da mutunci wannan surikin ba a wasa da shi ko yar ta mutu to maza maza wata ake bashi dan a zauna lafiya shi yasa annabi da ya bawa usmanu daya ta mutu ya kara masa ta mutu yace da ina da ita zan kara ma irin surikin kirki ba a wasa da shi to amma yanzu kai kana ganin suriki nagari kai sakiya da ba ruwa kai ka cuci kanka kai kai asara Allah ya sa mu gane to da haka dai wannan babu yana magana akan haramcin agola mun fadi sharuɗan agola da yadda take haramta to sannan kuma da yar uwar mace ita yar uwar mace ba a aurenta a lokacin da ake aure da yar uwarta in dai ba rabuwa akai ko daya ta mutu ba حديث مي لمبا تدري ترى دا أشيرن حديث أمي حبيبة حديث أم حبيبة رملا بنت أبي سفيان ألا كارمة تيدا قالت تتي قلت يا رسول الله نتي يا ما أيكين ألا هل لك في بنت أبي سفيان يا ما أيكين ألا كان دا شعور كساك أورين جدن أبو سفيان تنا نفن قمتا كمر ما تكا كنا زوني تنا دا كأني ما تا أجدا وترانا كوي كنا هيرا تتي دا كيواني ina ma dai ka karo da kanwata haka taiwa annabi abinda wannan yake nunawa tsarkin zuciyar su tsarkin zuciyar su amma yanzu wata saboda bakin ciki ba kanwata ba ko uwarta ce da ta samu da su tarayya a miji da ya halata sai dai uwar ta rasa wannan bakin hali ne da bakin rai da mugunta da keta kawai ke in kin jifa ya wuce kanki ya fada kan kowa in kin tsallake kowa ma ta kwana a ciki wannan alama ce ta rashin imani domin cikar imani shine ka so wa dan uwanka me abinda kake so wa kanka na alheri da haka abinda da yawan mata suke a yau ba addini bane ba hankali bane ba sanin ya kamata bane ba kuma sai an yi magana su cewa ciwon ya mace ne ya mace ne ƙarya ne ba wani ciwon ya mace ne ya mace wata macen ba amma baki yadda ba ki matsa mata ta shigo ku samu damar bautawa Allah cikin natsuwa in dadi kike ji ku ji tare don mu halalce ma ku sha tare ma amma wato wallahi dukan ta mamujin yake amma saboda tsabar bakin hali ba za ta bari wata ta shigo ba bulalan ma a raba musu ba ai kai ko mugunta ta kai mugunta a ce abu mara kyau ma baka so ya samu makiyinka sannan yana daga cikin kuskuren mata ayo kawai sun dauka duk kishiya makiya ce kishi wata fa kishiyarta ba ta ma taba ganinta ba amma kishiya duk sun sawa ƴaƴan su wannan mummunan tunanin kawai kalmar kishiya sun maida ita wata kalma ta kiyayya ta mugunta kuma wani abin da zai baka mamaki watan da take ta tada jijiyar wuya kishiya kishiya ita din ƴa kishiyar ce da ba a ƙarin auren a gidansu ita ba a haife ta ba to wani aboki na yake bada labari ya je sulhu gidan wata kanwarsa tana ta wannan rashin arzikin rashin mutunci ita kishiya kishiya yace da ya biyo mata ta yaran da za ta fahimta duk taki sai ya tashi ya dura mata ashar yace ma ku kace banza inda ba a auren ke a haife ki a gidanmu kin manta ke ƴar kishiya ce iyayenmu sun taba nuna wa babaki kin taba ganin fadan kishiya da kishiya a gidanmu sai jikinta ya sanyi to ga san kowa da yaran da yake fahimta tunda ta ki ta fahimci yaran hankali ba sai a biyo mata ta inda ta kamata ba wallahi Allah ya kiyaye Allah ya sa su gane kuma ta zo ita ta haifi ƴaƴa mata 12 kuma ita ta ce ba za a aurkuwa ba to wannan dafa su za a rinka yi a tukunya ana cinyewa ko ya za a yi da su amma wato wallahi fa saboda mugun hali ta gwammace ƴaƴan nata su zauna ita zauna ita kada wai kasa auro wallahi akwai masu faɗa haka saboda tsabar keta zuciya ta arnanci ba mutuntaka a cikin zuciyar nan ba sanin ya kamata ballantana maganar addini kin yadda ke kawai dan bukatar ki ƴaƴanki su zauna cikin bala'i ana wani irin tunani ne ko dabba tana hakura da bukatar ta akan tawa ƴaƴanta amma akwai mahaukatan matan da su akan kishi sun gwammace ƴaƴan nasu su zauna din su ba za su dai a basu su kadai Allah ya kiyaye to da haka ita Ramla bintu Abi Sufyan wannan yana nuna maka tsarkin zuciyarta kanwarta ce bata yi aure ba tana zaune a gida kuma ta san annabi yana da damar aure tazo take tallata masa tace ya ma'aikin Allah zaka auri kanwata kala sai annabi yace fa af'alu madha in auri an kanwaki in yi me da ita kuma ma'ana ba yana nufin baya son ta ba ai hakan bai halatta ba ina da sha'awar ta to in yi me da ita tana nufin da ya aure to amma kuma ai auren bai halatta ba to annabi zai tambaye ta me yasa kika gaya min haka qultu Ramla ummu habiba sai ta ce da annabi tankihu ina nufin ka aure ta domin cewa tai kana son wance sai ce to ina son ta in yi me da ita ta ce ka aure ta kala sai annabi yace atuhibbina ah ke kina son haka ne ko ba haka ba to yadda zaka gane mutuniyar kwarai ce mutuniyar kirki ce bari ka ji me zata ce inda wata ce ta zata kai kishiya amma bari ka ji me zata ce tace qultu sai nace lastu laka bi mukhliya yani ba matar da zan hana ka aure bace macen da zata hana miji aure ita ce a larabci ake ce da ita mukhliya imra'atun mukhliya daga akhlahu ne abin nufi ya hana shi komai ko ya raba shi da kowa an gane ko fa huwa mukhlin in namiji ne fa hiya mukhliyatun in mace ce daka tace lastu laka bi mukhliya ni ba matan da za su zo su tsare gaban miji bane su ce ba zai aure ba ni ban da wannan akida kuma har yanzu akwai masu irin wannan ba duka aka taru aka zama daya ba akwai macen da wallahi bata dauki kishiya matsala ba ko kadan bata sa ta a gaba ba to wannan ta zauna wa kanta lafiya in matsalar ta a duniya 1000 ce yanzu ta rage nawa ta rage wajen 500 kuma 900 wani yace ko saboda ki sani duk matsalar da kike da ita a duniya a matsayin ki na mace to abin da yafi komai matsala shine ki ce wai ke ba za ki zauna da wata ba yafi miki komai matsala duniya asali Allah bai yi ta dan mutum daya ya rayu ba da mutum daya Allah yake so a duniya daga Adamu ba zai turo wani ba amma ko kina so ko ba kiya so sai kin zauna da wani a duniya ko da sunan kishiya ko ba da sunan kishiya ba kuma ku duba ku gani yadda zaka gane duniya gidan matsala ce kuma ba kishiya ce matsala ba kawai inda aka jarabce ki nan matsalar ki take wata zaki ga ba kishiyar ki bace amma bala'in da kuke yi ko kishiya da kishiya karshe kenan. Wata kawarki ce kawai a makaranta amma sai kishin ya shiga, wata makociya ce sai kishin ya shiga, wata kanwar miji ce sai kishin ya shiga, wata ba dangin iya ba na baba amma ba ta son ta ganki, ke ma ba kya son ki ganta. To haka duniya take. Wata kuma sai kiga kishi yake ce amma zumuncin da kuke yi ko wacce kuka fito ciki daya iya kenan. To da haka ita duniya kawai gidan jarabawa ce, inda aka jarabce ka anan matsalar ka take. Amma karka dauka cewa wai abu kaza shine matsala. Abu kaza da ya zame maka matsala saboda jarabawar ka anan Allah ya sa maka, wani a wajen sa wannan ba komai bane. Wani dan sa ne matsalar sa, wani makocin sa ne matsalar sa, kai wani ma uwar sa ce da ta haife shi matsalar sa a rayuwa. Saboda Allah dai ba zai baka ka zauna lafiya ba. Wani uban gidansa ne a kasuwa matsalar sa, wani abokin sa ne matsalar sa, kowa da matsalar sa, kowa da inda aka jarabce shi. To kuskure ne kawai kai wani abu tambari kace kaza shine matsala, a'a a wajen ka ba daidan wani karkacewar wani. Da haka kuskure ne abin da yawan mata suka dauka kawai kishiya matsala ce. Domin wannan abin da kuke ta fada shi yake shiga zukatan ƴaƴanku, suke tashi da wannan mummunan abin a zuciyarsu, suke mai da shi kamar aqida. Da haka duk abin da kishiya za ta yi mata na alheri, ita kawai a gidansu an nuna mata kishiya muguwa ce. In gaishe ta tai ta ce munafika, in taya ta aiki tai kaza, duk ba za ta yi mata, ba za ta burge ta ba. To kaga wannan kai ka jefa kanka matsala. Ana neman a zauna lafiya da kai, kai kuma kana ta neman fitina. Kai ka jefa kanka a matsala. Ba kishiya ce matsala ba, anan keke ce matsalar. Kuma wannan shine sabanin abin da iyayenmu da kakanninmu suka tashi akai. Su iyayenmu da kakanninmu sun dauki kishiya abokiyar zama, mataimakiya kaza, hakkarin magana suke yi da zaman banza, fara aikin kishiya. Wannan kalmar karin magana ce mai karfafa gwiwa, kuma da nuna maka kishiya ba matsala bace. Shi yasa su iyayenmu mata nada abinda suka dauki kishiya abad da miji yake so, ita kuma duk wayayyar mace duk abin da mijinta yake so shi take so. In kaga mace suna raba gari da mijinta akan wani abu, to ba wayayya bace, ba digiri ba, in kashin babbakin turanci take, billahi lazi da kikiya ce. A ce mijinki yana son abu amma ke baki so, ai kina da yanci, to baki waye ba, baki waye ba. Wayewar mace duk abin da in mijinki yace abu baki ne kice kirin ko fari ne, in yace fari ne kice fat ko baki ne. Wannan shine formula da ake ba maza mata dan su zauna lafiya da mata da maza. In kina so ki canja masa daga baya ake zuwa a canja wa namiji. Kai kwa mai gida da kace wannan abun fari baka ga kaza ba, sai a ai kwa na gane talatuwa ashe ku haka ne. Amma namiji yace a ki ce eh, ai baki nemi zaman lafiya ba, ba za ku taba zaman lafiya da shi ba. Shi yasa iyayenmu mata na da suke girmama kishiya dan su ribaci miji, suke rike dan kishiya kamar dan cikinsu dan su ribaci zuciyar miji. Duk abin da miji yake so shi suke so dan su zauna lafiya da shi. Amma yanzu ke an kunna miki fitina, an zige ki, an nuna kina da yanci ke wayayya ce, in yace gabas ki ce yamma, kuma dole haba ki sani fa shi aka ce ya dake ki, ba ce ki dake shi ba. Shi yake da igiyar saki, ba ke kike da ita ba. In an baki yancin ki turbure masa, to shi kuma ba a hana shi yancin ya sake ki ba. Kuma in an yi sakin karshe wa yakon a ciki, dole ne wannan dabi'ar ko ki canja ta ki dawo mace ta gaske, ko kuma billahi lazi ki ta yawo a duniya daga can zuwa can. Karshe gaba ɗaya ki zo ki tsani maza ki ce dishe gune, kuma har da babanki a ciki. Dan bazawara ta zawartu ta bugucan ta bugucan, sai ta ce dun maza shegu ne, ko annabi ba ta cirewa a ciki du har babanta sa ta yi. Dama in ga ce dun maza shegu ne, ai farko ba bane a farko, tunda dai ba ruwa akai ka fado ba. To ya kamata mu gane iyayenmu mata masu albarka na zamani, ku gyara wa ƴaƴayenku tunani, ku yi musu irin tarbiyyar da ku akai muku. Kar ku yadda rudin zamani ya sa ku watsar da tarbiyyar taku iyayen ku, kuma ku zo ku dasa ƴaƴanku akan wani abu na gaibu, ba tarbiyya bane, barna ce. Allah ya sa mu gane. To da haka dai Ummu Habiba tace da Annabi, yo aini ba zan ce zan hana ka aure ba. To haka mace take ta ribaci mijinta, in yazo yace miki wance zan yi aure, tace a Allah kai sanya alheri, a koda in kika koma baya a daki zaki kuka, wannan ta yashi murnar da kika yi na minti biyar, koda zaki kukan shekara daya, wannan ana neman aure. Wani ya zage ne zo ya gaya wa matarka, kawai ka dawo ka zo ka tarar ba ai tuwo ba, me ya faru? To ka tafi wajen ta taima. To ke kuma ina kika samu labari, kuma ba za ta faɗa ma ba. da haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan zo a gaya musu ai mijinsu yana neman aure an ga yana hira da wata an ga kaza to abinda wannan yake nunawa ba dole bane miji in yana neman aure sai ya gaya wa matarsa domin yanzu matan annabi bai gaya musu ba amma sun samu labari inda sharadi ne a fada annabi zai fada inda dole ne zai fada da haka kada mace ta zo ta tada hankali auren cin amana ba a gaya mata ba to ina ne cikin rukunin aure aka ce sai an gaya uwar gida babu inda aka faɗi wannan wayanki ne da zaman lafiyarki da shi da hankalinki da ya yadda da shi yake sa ya gaya miki amma wani mijin ya san ranar da ya gaya wa matarsa zai ƙara aure to zaman lafiyar gidan ya ƙare to dan me kai mahaukaci ne zaka kawo yakin Badar gidanka ba za ka kawo yaki gidanka ba duk me hankali so yake a zauna lafiya a gidansa ko in kaga an yi tashin hankali to tashin hankali ne wanda ba a sa masa rana zuwa yayi kawai to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba amma matansa sun ji to kai kuma in wani tsurku ko wani bibiya yasa matarka ta ji zaka yi aure ba faɗa za a yi ba sai kai dabarun da za a yi dai a wuce wajen in ma ka ce dalla ƙarya ne kawai shikenan abin magana kaga ka nade tabar ma kunya da hauka kar a sake tambaya ta bi kenan a wuce in yaso ranar da aka daura auren taji قال سي النبي يجي ده إتا ابنة أمي سلامة كنا نفين إر أمي سلامة دو من أمي سلامة ما تا النبي يجي تازو ده وتيارين يا أقوى لسونان تزينب تو سي سوما تن النبي سكا فهين چا النبي ينا يوان سكي واد يارين يا ينا جنت أجيك يني متا فراء شي كما يني متا هكني دن دي بي متا كيور بابان تا تو سو سي سكا أوكا أورت تزي تو شي ني سيس أي قمي shine ita ma wata tai sauri ta shigo da uwarta tace a auritawa sai annabi yace me yasa haka tace ai naji kana neman aure shi kai tsaye bai koye bai ce yar ummu salama kike nibi tace eh qultu na'am nace eh kala sai annabi yace laulam takun rabibati yayi wannan yarinya koda ba agolata bace mana koda ba na auren uwarta kuma mun tare da uwar ma hallatli bata halatta gare ni ba bazan iya aurarta ba saboda me arda'atni wa abaha suwaiba domin suwaiba ta shayar da ni ta shayar da babanta da haka yarinyar ya take a waje na ta fuskar shayarwa mun sha nono ɗaya da babanta a wajen shayarwa an gane ko to da haka babu aure to sannan dalili na biyu kuma na auri uwarta na tare da ita wanda kowanne daga cikin dalilan nan guda ɗaya kadai ya isa ya haramta aure tsakanin sa da ita da haka sai annabi ya fitar da wata gabanmiyar ka'ida yace fala ta'riduna alayya banatikunna wala akhawatikunna sai annabi yace amma wannan ka'idar iya ta annabi ce ta gida an gani wanda kowane mai gida yana da damar ya sa iya ka'idarsa ta ina ta gidansa sai annabi yace da matansa daga yau kar ku sake tallata min ƴaƴanku ko ƴan uwanku to amma yanzu kai in matarka ta tallata maka kawarta ta yi laifi ko ta tallata maka wata ƴaryarta ta yi laifi wannan ba laifi bane da haka wannan shi ka'idarsa ce ta gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halatta wata matar ta ce ka auri kawata an gane ko ya halatta wata matar ta ce da mijinta ka auri cousin dita ƴarwana ƴarwan babana ko ƴar kanwar kanin babana ko kanwar babata wannan ba laifi bane ba amma shi annabi a gidansa ne yace ku daina min haka kamar kai ne a gidanka kace daga yanzu da na shigo gidan nan kar in sake ganin wani ya fita wannan dokar ba a cewa ta kowane gida haka take iya ta gidanka ce ko kace daga yanzu ni a gidan nan ban yadda ba a kalli tashar kaza 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 kaga wannan dokar kace ta gidanka ko ba haka ba ko daga yanzu ban yadda ba abincin rana ya wuce karfe kaza ba a sauke ba kaga wannan dokar kace ta ina ta gidanka da haka malamai suka ce anan wannan dokar manzo Allah ya kafa ta ne iya gidansa amma ba yana nufin haramun ne mace ta ce da mijinta in bai hana ta ba tai masa tallan wata kawarta ko wata ƴar uwarta ta ce ya aura wannan babu laifi Allah madaukin sarki ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nikah babun fadin Allah madaukakin sarki wa raba'ikum allati fi hujurikum lokaci ya cin mana kuma da mun tar da babi zamu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh